karantar da shi. Kaga duk wannan yana nuna maka cewa sahabbai sun rubuta hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wani wasu tun ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana dare, wasu kuma bayan ya bar duniya suka rubuta. Akwai sahifa ta Ubada ibn Samit shi ma yana da sahifa wanda Tirmidhi ya rawaito hadisin da cewa ɗansa ya fito, Sa'ad ibn Ubada ibn Samit ya fito da littafin ubansa na hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama. Sannan tabi'ai manyan almajiran sahabbai su ma da suka zo sun yi ta rubuce-rubucen, sun rubuta kamar Hammam ibn Munabbih, kaga ya rubuta hadisan Abu Huraira. Hammam ibn Munabbih an Abi Huraira yana nan a cikin littafan, akwai a hadisansa a cikin Bukhari, akwai a Muslim, akwai a cikin Musnad al-Imam Ahmad. Haka nan akwai sahifa ta Abu Zinat an al-A'raj an Abi Huraira, Abu Zinat an al-A'raj an Abi Huraira, wanda je mun yi maganar wannan isnadin cewa yana daga cikin asahu asali da Abi Huraira. To shi ma wannan isnadin sahifa ce, wato rubutu ne, rubutaccen hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam. Banda wannan akwai Suhail ibn Abi Salih an Abi Huraira, Suhail ibn Abi Salih an Abihi Abu Salih Zakawan Samman an Abi Huraira, ita ma wannan sahifa ce wanda aka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai sahifar Ba'z ibn Hakim an Abihi Ajaddihi, suna nan da yawa daga zamanin tabi'ai duk aka rubuta su, wanda ya nuna cewa abin an ci gaba da rubutawa. Akwai wasu ruwayoyi da aka yi kamar daga sayyidina Umar cewa ya yi niyyar rubuta hadisai daga baya, kuma bayan ya yi istikhara, ya yi shawara, kuma ya yi istikhara tsawon wata ɗaya, daga baya ya fasa, ya ce ya kula in ya yi haka kamar za a samu wani littafi da zai hana mutane kuma karatun Qur'ani. Wannan ruwaya ba ta inganta ba, ruwaya ce da ba ta inganta ba, ruwaya ce wacce take mursala, ruwaya ɗaya daga Urwa ibn Zubair daga Umar. Urwa bai riski Umar ba, saboda haka akwai inkitai a cikin isnadin. Akwai ruwayar Yahya ibn Ja'da, shi ma bai riski sayyidina Umar ba, dan shi bayan ma Urwa ya abin nan, Urwa din ma ya girme shi, saboda haka shi ma ruwaya ta bata inganta ba. To waɗanda suke kokarin su yi fada da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sukan yi amfani da waɗannan ruwayoyin da ba su inganta ba, su ce ai ma hadisan manzon Allah ma gaba ɗaya ai ba a yadda a rubuta ba, dan me ma kuka rubuta har kuke ɗaukan Bukhari, Muslim kuna karanta mutane? Ai ga sayyidina Umar ma ya ce shi ba zai yi ba, saboda gudun kada mutane su canza al-Qur'anin littafin Allah da wani littafi daban kamar yadda Banu Isra'ila suka yi. To idan ka yi bincike sai ka samu abin ma ai bai ma inganta ba, kaga ba ma maganar ai hujja da abin da bai tabbata ba, sai ka bari ka tabbatar, sannan ka yi hujja da abin da ka tabbatar, amma abin da bai tabbata ba ba zai zama hujja ba. Akwai cikin tabi'ai waɗanda ba sa son rubuta komai, su kuma waɗannan saboda yadda da suka yi da ƙwaƙwalwarsu, sun yadda da ƙwaƙwalwarsu cewa komai suka ji za su rike, don haka ma ba sa son su ɗau alƙalami su rubuta abin da suka ji. Ka ji mutum ɗaya daga cikinsu yana cewa ban taɓa sa wani baƙar tawada a cikin farar takarda ba, ba don komai da ya nuna maka yadda yake riƙewa. Irin su Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, Amir ibn Shurahil al-Sha'bi, kamar irin su Muhammad ibn Sirin, waɗannan duk ba su rubuta komai ba, saboda Allah ta'ala ya ba su ƙwaƙwalwa da suke riƙe duk abin da suka ji, duk abin da ya riga ya shiga ƙwaƙwalwarsu to baya fitowa. To saboda haka kun ga ashe tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an rubuta hadisai, haka nan zamanin tabi'ai an rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, har sai da lokacin sayyidina lokacin khalifancin Umar dan Abdul Aziz, ɗaya daga cikin khulafa, wato halifofi na daular Banu Umayyata, wanda ya karbi shugabanci shekarar hijira 999, ya bar duniya hijira 901. To lokacin khalifancin sa shine ya aika wa wani alkali wanda kuma shine kamar mai kula da garin Madina a lokacin sa, shine Abubakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Abubakar ibn Hazm alkali ne, babban malami ne, kuma shine ke kula da yankin Madina a lokacin Umar dan Abdul Aziz. Sai Umar dan Abdul Aziz ya aika masa da takarda, ya ce ka bibiyi inda duk hadisan manzon Allah suke sallallahu alaihi wa sallama sunnoninsa ka rubuta, domin ina gudun kada wannan ilimi yazo ya bace kuma ga malamai suna mutuwa fa inni khiftu durus al-ilmi wa dhahab al-ulama ina tsoron ilimi yazo ya tafi kuma malamai suna ta mutuwa saboda haka ka bibi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ka tattara su a guri guda domin a matsayin sa na khalifa shi kuma sai ya rarraba shi kasashen musulmi manya-manyan kasashe dan a samu abin da za a ci gaba da karantarwa saboda haka ya aika mishi ya kuma dora mishi nauyin yayi wannan aiki shi da wannan babban malamin hamshakin malamin nan da jiya sunan shi yayi ta maimaituwa a karatunmu Ibn Shihab Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri cewa ya taimaka masa su yi wannan aikin ya kuma umarce shi cewa ya bibiye hadisan Aisha radiyallahu ta'ala anha musamman a gurin Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr da kuma Urwa Ibn Zubair da kuma Amra bint Abdurrahman da muka ce waɗannan su uku su suka fi kowa sanin hadisan Aisha saboda alaƙar da suke da ita da Aisha Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakr kaga Aisha wato amma ta ce a matsayin uwarsa take sannan babbansa ce sannan shi kuma Urwa mahaifiyarsa ita ce Asma ƴar Abu Bakr kaga Aisha za ta zama innarsa ce sannan kuma Amra bintu Abdurrahman ita kuma a ɗakin da na Aisha ta taso anan ita anan Aisha ita ta rike ta domin marainiya ce saboda haka kaga wannan waɗannan dole su zama suna da kusanci da Aisha don haka suka tara hadisan Aisha don Urwa ma yake cewa kusan kafin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta bar duniya da shekara hudu na kasance duk abinda ma nake ji daga wajen ta maimai ne wato kusan duk abinda za ta faɗa na ji shi kafin rasuwa da shekara hudu kusan duk maimaita mun take abubuwa to wannan ta sa Umar ɗan Abdulaziz ya ce a bibi waɗannan mutane domin a tara hadisan Aisha ta hannunsu to kuma haka aka yi shi Umar ɗan Abdulaziz ya bar duniya ya rasu kafin aikin ya je hannunsa kafin aikin ya je hannunsa domin kamar da muka ce shekara ta 99 ya samu zama khalifa sannan kuma ya rasu shekara ta 101 kaga shekara biyu kawai ya yi a kan garin sarauta to dan haka kafin aikin ma a kammala shi ya zo hannunsa shi Allah ya karɓi ransa shi ma kuma Ibn Hazm Abubakar Ibn Hazm shi ma kuma ya rasu daga baya shine Zuhri shi ya karasa aikin kuma wannan aikin nashi ya yaɗu ya shiga garuruwa daban-daban to kaga a zamanin tabi'ai a zamanin Zuhri tabi'i ne shi ba wancan tabi'i ne a zamanin su aka yi a gwamnati ta shigo cikin batun tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da can kowa shi kadai yake kowa abinda ya dan samu sai ya rubuta ko dalibi ya rubuta hadisan malaminsa to amma da gwamnati ta shigo a gwamnatin khalifa Umar dan Abdulaziz sai ta umarni cewa duk abin bi kowa ma a rubuta hadisansa a tattara su a guri guda wannan shine malamai suke cewa at-tadwinur rasmi wato hada hadisai da gwamnati ta dauki nauyi shine at-tadwinur rasmi to wannan shi ake magana wani lokaci idan ana cewa farkon wanda ya fara tara hadisi shine wani shine wanda nan Suudi yake ga mana awwalu jami'il hadisi wal athar Ibn Shihab amiran lahu Umar farkon wanda ya fara tara hadisi shine farkon wanda ya fara tara hadisai da kuma maganganun sahabbai Ibn Shihab ne wato Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab Az-Zuhri amiran lahu Umar Umar dan Abdulaziz ya umarce shi mun faɗi yadda abin ya kasance Umar dan Abdulaziz ya rubuta wa gwamna kuma alkali babban alkali a garin Madina shine Ibn Hazm ya kuma ce ya nemi haɗin kan Az-Zuhri su yi aiki to kasancewa Zuhri shi ya kammala aikin kuma daga hannunsa ne aikin ya fita ya yaɗu su waɗancan duk Allah ya karɓi ransu shi yasa sai ake faɗan Zuhri ɗin sai ya ce Zuhri shi ya fara haɗa tattara hadisai kuma Umar ɗan Abdulaziz shi ne ya umarce shi da haka wannan tadwinur rasmi kenan wato haɗa hadisai a tattara su da hannun gwamnati amma gabanin haka akwai waɗanda suka har haɗa hadisan don haka kada wani ya zo ya ce maka ai su hadisan ba a fara tattara su ba aka rubuta su sai bayan wajen shekara 100 don akwai 'yan turanin addini waɗanda suke barin gurɓata addinin da kuma raba mutane da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi ta yaƙar ita sunna din don sun san cewa ita sunna ita ce za ta haɗa kan musulmi kuma ita ce za ta sa a fahimci addinin fahimta mai kyau to sai suka sa wato duka ɓanarsu a kan batun sunna don sun san in suka rushe sunna to alƙur'anin ba za a yi masa kyakkyawar fahimta ba kowa kuma sai ya ja shi ya fassara yadda yake so saboda ba wata sunna da za ka ce ai nan ka saɓawa fassararka ta saɓawa ta manzon Allah to shi yasa sai kuma suka duba suka ga cewa ai babban aiki da aka yi wato ta hannun zuhuri aka yi shi wannan zuhuri shi ne kusan wanda ya yi babban aikin da daga baya aka fito aka yi ta ci gaba da aiki to cikin maganganun da suke faɗa suna cewa shi kansa wato ita kanshi kansa hadisi da kawai haddasa ake yi ba a rubuta shi wanda ya sa daga baya aka yi ta samun kurakurai kuma da yawa a ciki sai da abubuwa suka lalace suka tabarbare suka caccakuɗe aka rasa kansu sannan aka yi maza-maza bayan lokaci kuma ya riga an makara aka zo a haɗa shi bayan shekara ɗari wanda mu kuma mun karanta mun ga cewa ba daga lokacin aka fara rubuta hadisin ba ana rubuta shi tun gabanin wannan illa iyaka wannan ana so ne a yi wato ta ne gaba ɗaya ɗin amma mutane ɗaiɗaiku suna yi don haka a zo a ce wai ba a fara rubuta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bayan hijirarsa da wajen shekara ɗari sannan aka fara rubutawa wannan ba gaskiya ba ne wanda kuma ya faɗi wannan ɗin ma dai jahili ne bai san abin da yake ba ko kuma bai san zuciya ne wa kawai dai niyyarsa shi ne ya rusa musulunci ko dai jahili ne a yaƙi ana faɗa shi ma ya faɗa bai san yadda hakikanin abin yake ba ko kuma wato ya sani amma saboda mummunan nufi da yake da shi a zuciyarsa bara ya faɗi maganar don ya cutar da sunna don ya cutar da musulunci to shi yasa ga malamai sun yi ta rubuce-rubuce akan wannan akwai littafin wani profesa da ya rubuta domin mayar da martani ga wani Yahude wanda ake kira Gozdian mutumin majar ne Hungaria wanda Yahude ne amma ya shigo cikin sha'anin addinin musulunci da ilimin sa yayi kane-kane a ciki shine rubutu akan tarihin tarikhut tashri'il islami shine rubutu akan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Yahude ne akwai Shakat shi ma wani Yahude ne shi ma Yahudan Jamus ne shi ma ya yi rubuce-rubuce wajen ya nuna cewa ita sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi ba su farga ba wajen kula da ita sai bayan lokaci ya riga ya yi nisa sannan abubuwa kuma sun cakuɗe sun rikirkice sannan suka farga to akwai wani profesa Muhammad Ziyaul Azami wanda ya yi rubutu a jami'ar Ingila ya musu wannan rubutun ba don kuma don ya gaya musu cewa wannan abin da ake karanta wa ɗalibai a nan don a ɓata sunan musulunci ba gaskiya ba ne ya rubuta dirasatun fil hadithin nabawi sifili wajen guda biyu ya doshi shafi 700 ko 800 littafin a ciki ya kawo duk irin rubuce-rubucen da aka yi tun zamanin annabi da zamanin sahabbai da zamanin tabi'ai kafin ma a zo lokacin abin nan az-zuhri to bayan wannan aikin an fara tattara sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam amma tattarawa haka gaba daya a hado hadisan kowa da kowa kawai a rubuta su ba tare da an yi su babi ba ba tare da an ware babin tahara ba babin alwala babin sallah babin zakka babin azumi babin haji a'a kawai dai ana so kawai hadisai dai kawai a tara su wannan shine aikin da su zuhuri suka fara yi to bayan an yi tafiya ta dan fara tafiya almajiran zuhuri din da suka zo sai suka ga to dan su kara sauƙaƙawa musulmi ko masu karatu ba za a yi kuma rubutun da zai fito da abin da din babi to shine sai aka samu wasu malamai a zamanin daban-daban wasu a Madina wasu a Makka wasu a Basra wasu a Sham wasu a Khurasan wanda suka yi ta rubutu an suka rika rubuta littattafai amma suna wato aza su akan salon babi wanda da can kawai rubuta hadisi ake kawai ba magana babi su kuma da suka zo sai suka rika mayar da su babi sai a dauki hadisan da suke magana akan tahara a zuba su a babi daya wanda suke magana akan sallah a zuba su a babi guda haka yadda kowane abu kake nema sai ka bude iya wannan babin ka samu to shine sai Suyuti yake gaya maka wannan abin da ya faru din sai yake cewa kuma wa awwalul jami'i lil abwab jama'atun fil 'asri dhuqtirabi wato farkon wanda ya fara tara hadisai a babi babi jama'atun wani jama'a ce ta malamai fil asri a wani lokaci guda mai kusantar juna wato a kusan lokaci guda ne a kusan lokaci guda ne shi yasa ba za ka iya cewa lalle wane shi ne ya fara ba tunda a kusan zamani ɗaya ne duk aka samu abin an samu a Makka an samu a Basra an samu a Madina an samu a ina ne to nan waye za ka ce shi ne ya fara ba za ka iya kawo wannan ba amma dai ka san a wannan zamanin a lokacin ne aka fara yin littattafai masu babi babi sai ya ce ibn Juraij wa Hushaym Malik wa Ma'mar wa walid al-Mubarak wato sai ya baka misali sai ya baka misalai na mutanen da su suna cikin waɗanda ake faɗa ake ambata ba wai dan su kadai bane nan misali ne shi yasa ya kawo ka ibn Juraij kamar ibn Juraij ابن جريج سننش عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن متم مكني وما ايه دقى تشين الماجران تابعي وان دا ياي فيشي اغاما ننسى صور هكا يا جهدي سيد داما دقى عبد الله ابن دينار عبد الله ابن دينار تابعي وانا ابن جريج ناشين الماجران شو انا تابعي شي ما يارو تلتاك su ne kusan tawagar farko da suka rubuta littafi a cikin babi babi ya rasu shekarar hijira tana 150 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to shi wannan kaga a Makka yake sai ya ce wa Hushaym akwai Hushaym ibnu Bashir Hushaym ibnu Bashir al-Wasiti mutumin Wasit ne Wasit cikin Iraki ne Wasit cikin kasar Iraki ne to shi ba ɗaya daga cikin malamai ne almajiran tabi'ai cikin almajiran tabi'ai kuma malami ne wanda aka yadda da iliminsa da addininsa aka yaba masa sosai da sosai ya rasu shekarar hijira tana 183 to shi ma a Wasit a can cikin garin Wasit a ƙasar Iraki shi ma ya rubuta littafi mai babi babi sannan Malik ibn Anas imamu darul hijira shi ma ya rubuta littafi shi ne kuma littafin da muka sani har yanzu shi ne littafin muwadda kaga in ka dauke shi zaka ga babi babi ne to imam malik ya rasu shekarar hijira tana 179 a madina shi kuma kai da a madina yake sannan waladul mubarak shi ne abdullahi ibn al mubarak ibn wadih al marwazi al qurasani mutumin Khurasan ne mutumin mawara annahar can yankin su Afghanistan din shi kuma daga can yake shi ma a can wani fitaccen malami ne kuma da Allah ta'ala ya sa masa karbuwa ga ikhlasi ga aiki tukuru ba dare ba rana kusan shi ne idan ya taho sai ka ɗauka kai ka rantsi da Allah wani babban basaraki ne irin yadda za ka ga jama'a ana binsa Allah ya sa masa kuma wato himma shekararsa yana rarraba yana karkasa watannin shekararsa yana karkasa wata hudu ya tafi harka kasuwanci wata hudu ya tafi subur can inda ake ribado ake dako akan yakokin musulmi da na wanda ba musulmi ba domin gadin kasar musulmi yana tare da mujahiduna a can sannan wata hudu kuma yana gurin yada ilimi to haka yake kasa ya kasa shekarunsa sabunan watannin shekararsa gida uku yana neman kudi yana kuma fita riba do dako akan iyakokin kasashen musulmi domin bawa musulmi kariya daga mahara sannan kuma yana fita yada iliminsa shi ne yake cewa ba dan mutane uku ba ma zan neman kudi ba mutane uku su suke sawa ina neman kudi dan in taimaka musu yace na ɗaya Malik a Madina na biyu Al-Layth ibn Sa'd a Makka sannan na uku Fudail ibn Iyad a Makka to waɗannan su suka yi sa ni ma ina neman kuɗin don haka in ya yi tijara ya yi kasuwanci ya tara abin da ya tara sai ya sa musu abincin shekara saboda haka shi yake riƙe gidajensu kuma suna karantar da ilimi to shi ma yana cikin wanda suka yi rubuce-rubuce har yanzu akwai littafinsa Kitabuz-Zuhd da ya rubuta a yanzu yana nan ana karantawa malamansa da ya rubuta hadisai a gurin su sun kai 4000 shi kadai, sannan wanda ya yi ruwaya kuma daga garin sun kai 2000. Yana dawowa daga jihadi ya rasu shekarar hijira tana 181. To sai ce na tsallake Ma'amar ko? Na tsallake Ma'amar. Ma'amar ibn Rashid shi ma yana daga cikin waɗanda suka fara haɗa hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama a babi. Ma'amar ibn Rashid al-Basri ثم الصنعاني asalinsa kamar yadda muka faɗa jiya mutumin Basra ne, mahaifiyarsa da mahaifansa a Basra suke fita neman ilimi da yaɗa shi ya kai shi ƙasar Yaman, sai suka yi masa aure a can, suka ba shi mata, shikenan sai suka rike shi sai ya zauna a can, sai dai ya zo gida wajen mahaifiyarsa da duba ta, sannan ya koma masa. To shi ma yana cikin mutanen da suka fara rubuta hadisi babi. Ya rasu hijira tana 154. To waɗannan misali ne shi Suyuɗi ya baka na mutanen da suka fara yin littattafai babi. In ka kula dukkaninsu a cikin ƙarni na biyu ne, ba ɗaya da ya fita daga wannan ƙarni. Duk su rasuwansu za ka ji shekara 100, wanda suka ɗan ja shi ne wanda suka rasu shekara 183, kamar Hushaym ibn Bashir al-Wasiti. To banda su akwai irin su Hammad ibn Salama a Basra, shi ma yana cikin wanda suka, akwai irin Muhammad ibn Abi Zaid a Madina, shi ma yana cikin waɗanda suka tattara hadisi. Akwai irin su Asad ibn Musa al-Wasiti, Asad al-Sunna da sauransu, suna nan da yawa. A nan dai misali kawai aka baka, yace waɗannan su kuma su suka fara yin rubutu a babi. To amma yadda suka yi rubutun, kusan suna rubuta kawai dukkan wata ruwaya ne da isnadinta. Kowace ruwaya suka samu da isnadinta za su rubuta, ba tare da sun yi abin nan ware sahihi da wanda ba sahihi ba, su rubuta sahihi daban wanda ba sahihi ba daban, a suna cakuɗawa ne gaba ɗaya. To farkon wanda ya kawo salon a ware sahihi shi kadai, to shi da shi kuma gaba su yi yake gaya maka cewa awwalul jami'i liqtisari ala sahihi faqat al-bukhari wa muslimun min ba'dihi. Wato farkon wanda ya fara tattara hadisi liqtisarin ala sahihi, ta hanyar takaitawa akan hadisai sahihai, faqat su kadai al-bukhari ne. Wato farkon wanda ya fara tattara hadisi ta hanyar takaitawa akan sahihi kawai shine Bukhari. Wa muslimun min ba'dihi, sannan muslim shi kuma ya zo daga bayansa. To don haka kaga shi Bukhari shine wanda ya fara tattara hadisai a sahihai su kadai zalla. Waɗanda suka gabace shi sun hada hadisai sahihai da waɗanda ba su inganta ba, kamar akwai gabaninsa akwai musannafat, akwai musannaf Abdulrazzaq, akwai musannaf Ibn Abi Shayba, akwai masanid, akwai littafan masanid na manyan malamansa, musnad na Imam Ahmad, musnad na Abi Dawud al-Tayalisi, musnad na Ishaq Ibn Rahuya, musnad na Ahmad Ibn Mani', musnad na Musaddad, musnad na Humaydi, duk littafan masanid ne, amma suna hada hadisi sahihi da hadisi hasan da hadisi da'if, saboda suna koro kowane hadisi da isnadinsa. A lokacin ɗaliban ilimi in suna karantawa suna iya bambancewa, saboda suna da ilimin mazajen da suke biyo cikin hadisi kan cikin isnadin, da sun kamo isnadi suka dire, to za su san ina hadisin ya nufa, sahihi ne ko ba sahihi ba ne. Amma mu yanzu kaga aka barka a nan, ba abinda za ka yi ta cin kwakwa ne, ba abinda za ka fahimta, sai dai kawai in ka ji an ce kala rasulullahi, wani ma daga ne yake fara karatu, a ɗauko isnadin sai ka ji ana haddasa na ƙala na surto, daga nan zai fara fassara. To manzo Allah ya ce wadancan isnadin ba ruwansa ce. To kuma wannan shine wato miftah, shine ki din, shine makullin da zai sa ka iya gano wancan ƙala rasulullahi din ta tabbata ko ba ta tabbata ba. To su a wancan lokacin haka abin yake, dan a wancan lokacin ma aka baka hadisi ba isnadi, an baka banza, ba abinda zaka mura a cikin sa. Shi ɗalibai ba sa yadda a gaya musu hadisi ba isnadi, sai an gaya musu isnadi. Shi yasa al-A'mash Sulaiman ibn Mihraj in ya tashi wa ɗalibansa, ya in suka dame shi sai ya gaya masa hadisi sai ya gaya masa hadisi sai ta gaya masa shi ba isnadi kawai sai ta ce masa qala rasulullah ko an abi huraira ta qala rasulullah sai to ina isnadin maka matsa maka yaki kolar mutum ya buga shi da garu sai ga isnadin nan haza huwa isnad to farkon wanda ya fara tattara sahihi shi kadai ba tare da ya goma shi da wani ba shi ne as-sahihul mujarrad shine bukhari امام البخاري سنه محمد ابن اسماعيل ابن ابراهيم ابن المغيره ابن بارز الجباه البخاري الجعفي مولاه جي منفدي يدا يزما جعفي saboda ya kakansa al'a jaddahu al'a ya kar musulunci akan agurin wani gwamnan bukhara da ake kiran shi yaman al-jufi shi yasa sai zama al-jufi bil wala Imam al-Bukhari wanda aka haife shi shekarar hijira tana 194 ya kuma bar duniya shekarar hijira tana 256 ya tattara littafin sa Sahih al-Bukhari kuma abinda yasa yayi wannan aikin kamar yanda yake cewa wata rana yana zaune a gaban malamin sa babban malamin sa Ishaq ibn Rahuya الحنظلي إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويا الحنظلي سي إسحاق إكي تشوى إناما وتتل ونتكعيتتش اللتافي ونلتافي تكعيتتش بامي يوابا وانده يقن شي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحان سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وشي تودا قلوكا شنسي أبن يشيق علينا شي كي نسي نشيق تارا وانا اللتافي سنن بايان وانا أبن دي قال أرفا فاما سبويوا مفري كيدة يي ya ganshi tsaye gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da mafici yana kade masa guda haka sai aka ce sai ya je gurin masu fassara sai suka ce wannan alama ce ta cewa zaka rika ba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya daga makaryata to wannan shi ma ya kara karfafa masa gwiwa to ya zauna shekara 16 yana rubuta wannan littafin shekara 16 yana rubuta littafin sahih al-jami' as-sahih al-mukhtasar sannan wa muslimun min ba'di bayansa sai muslim muslim wato fitaccen almajiri yake ga imam al-bukhari muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushairi da an haife shi shekara da imam shafi'i ya rasu shekara ta 204 ya kuma bar duniya shekara ta 261 to kusan ba shi da malami da yake ji da shi kamar bukhari akwai sanda suka samu sabani da malamin sa محمد بن يحيى الزهري هر ابنن اسنديه البخاري دومين بخاري ده يزو شي محمد بن يحيى الزهري مالم البخاري مالم مسلم تو amma saboda abubuwa na sada ta malamai wannan lokaci da sa ya rika wasu fadan masu maganganu akan imam al-bukhari kuma yace wa almajiransa kada wani wanda ya kara zuwa majalisin imam al-bukhari to ganin haka shi muslim ya tattara dukkan hadisan shi Muhammad bin Zuhri ya bayar masa ya je tarihin din Bukhari saboda shi ya fi ganin Buhari ya fi masa amfani to har ma ta kai Darqutni yake cewa laula al-Bukhari ma jaa muslimun wala rah wato duk kai ka wanda muslim yayi ba dan Bukhari ba zai iya yin shi ba ba abin da ba wani katabus da zai yi ba dan Bukhari ba to ganin Imam al-Bukhari yayi littafin sa ya takaita akan hadisi sahihai to shi ma yaga bara ya kokari aikin da malamin sa yayi shi ma sai yayi dashi saboda kaga shi yazo bayan malamin sa shi yasa yace min ba'di to wadannan littafai biyu su suka fi kowanne littafi na sunna inganci ta fuskar isnadi tsabtar isnadi waɗannan su suka fi su ne kusan al'umma ta yi ittifaƙi su suke zuwa bayan al-Qur'ani kam la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi babu wani abu da zaka ce al-Qur'ani an kuskure a nan babu kuma wani littafi da ya samu irin wannan sai al-Qur'ani to amma a martaba kuma ta biyu sai Sahih al-Bukhari da Muslim duk da aiki ne na mutane ba za ka iya cewa babu kuskure ba ko kaɗan amma dai kuma ba wani ba aikin da ya kai nasu tsafta an gane ko ba wai ana nufin su ma a martabar su wajen rashin kuskure ba kamar alqur'ani take a'a ana nufin a tsafta dai bayan alqur'ani ko ba kamar su shine yace wal awwalu ala thawabi fi sahihi afdalu anan kuma yana wato abin nan muqarana ne tsakanin bukhari da muslim wanne ne yafi fifi ko tsakanin su sayyid al-bukhari ko sayyid muslim wanne ne kuwa wanne ne ba to shine yace wal awwalu littafin farko shine sayyid al-bukhari ala thawabi abisa magana ta daidai fi sahihi wajen tattara hadisi sahihai afdalu shine yafi wato littafin da yafi daraja yafi martaba wajen tara hadisi sahihai shine littafin bukhari ala thawabi abisa magana wacce take mafi inganci wato kenan akwai wasu wadanda suka so su fifita wani littafin ba wannan ba akwai maganar imamu shafi'i rahimahullahu ta'ala da yake cewa ma tahta adimus sama'i asahhu min kitabil muwatta wato babu wani littafi a nan doran kasa da yafi littafin muwatta inganci to malamai da suka zo bayan an yi bukhari suka ce wannan maganar imamu shafi'i kafin a wallafa littafin bukhari ne tunda shi ya zo ya gama yayin sa kafin bukhari saboda haka bai riski abinda su imamu bukhari suka yi ba kuma ba su riske shi ba saboda haka kun ga muslim ma yi sai shekarar da rasuwar sa aka haifi muslim kuma lokacin da ya rasu imamu bukhari yana dan ya matashin sa sosai tunda ya rasu shekarar hijira ta 204 shi kuma imamu bukhari an haife shi shekarar hijira ta 194 kaga tsakanin rasuwar Shafi'i da Imam al-Bukhari shekara 10 ne to lokacin ma bai rubuta littafin sa ba saboda haka a wancan lokacin kafin ayi Bukhari babu littafin da ya kai muwatta to amma bayan an yi muwatta kuma malamai suka ganshi bayan an yi Bukhari malamai suka ga irin zubin da Bukhari yayi wa littafin sa da irin tace wanda yayi masa sai suka ga cewa a waccan magana ba za ta yi aiki ba akan Bukhari saboda haka sai suka fifita sahih al-bukhari akan muwatta da imam malik to sannan akwai kuma wadanda suka zo suke fifita muslim littafin muslim akan littafin bukhari sai muslim ya fi bukhari akwai abu ali ibn saburi wani malamin naisabur garin su muslim din ne wato wani malami dan garin su muslim abu ali an-naisaburi malamin al-hakim ibn abu abdullahi al-hakim to shi yana cewa babu wani littafi wanda ya fi sahih muslim falala babu wani littafi da ya fi sahih muslim falala duk da cewa shi ma malamin suka ce anan ba ya fifita muslim ba ne cewa babu wanda ya fi muslim amma a iya samun wanda su yi kunnen doki an gane ko in na ce ba wanda ya fi wane ilimi ba ina nufin kuma babu tsaransa ba da cewa ne wane ya fi kowa ilimi to kaga anan na kore a samu wani wanda yake ya yi daidai da shi to amma shi cewa babu wani littafin da ya fi kaga a iya samun wanda yake tsaransa sai mutanen maghrib su ma da suke fifita sayo muslim wasu suna cewa shi abu ali da saburi bai taba ganin bukhari ba ne shi yasa ma bai taba ganin littafin bukhari ba duk da dai wannan magana tana da rauni shi bai ga littafin ba ne shi yasa ya faɗa haka kaga ko abinda baka gan shi ba dan kai wani hukunci sabanin abinda yake akwai ba za a yi mamaki ba tunda za mu baka san shi ba to anan shine suyudi yake so ya tunda ya ce magana ingantacciya ta malamai shine bukhari ne a gaban sannan muslim sai ya ce wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu kad ahkama wato wa man yufaddil musliman wanda yake fifita muslim littafin muslim fa inna ma tartibahu wato yana fifita shi ne saboda imamu muslim kad ahkama tartiba kitabihi wa sun'ahu ya ainihin wato tsara littafin sa tsari wanda yake mai ban sha'awa zubin littafin da kuma yadda ya rattaba shi ya tsara shi ta wannan nahiyar shi da ake fifita muslim akan bukhari amma ba ta nahiyar inganci ba wato kamar yace Imam al-Bukhari yayi littafi sahihi, Muslim yayi littafi sahihi, Imam al-Bukhari ya ainihin kai matuka wajen tace tato ruwayoyi sahihai, shi kuma Imam Muslim ya kai matuka wajen shi kuma ya rattaba littafin nashi. Littafin Imam al-Bukhari littafi ne wanda yayi mura'atin abin da ya shafi ma'ani, ma'anonin hadisan da yake kawowa, saboda haka ya sa masa matashiya, kowane hadisi yana sa masa matashiya, kitabu kaza babu kaza, sai faɗi babu ya faɗi abin da babin yake hadisan a ƙarƙashin suke koyarwa, sannan ya riƙa kakkatsa hadisan gwargwadon yadda ya buƙata ta kama, in akwai hadisi dogo wanda zai shiga kitabu, zai shiga kitabu salat, zai shiga kitabu siyam, zai shiga kitabu zakat, to zai kawo shi anan, ya kawo shi anan, ya kawo shi anan, gwargwadon yadda buƙata ta kama. Akwai maganar sallah a ciki zai kawo ta, akwai maganar zakka a ciki zai kawo ta a babin zakka, kaga hadisi ɗaya ka iya samun shi ma a guri goma. To shi kuwa Muslim bai yi wannan ba, shi Muslim bai ma sa wa hadisan littafinsa babi babi ba, ba babi babi haka ya littafinsa. Haka kuma ya riƙa koro hadisan, in ya ɗauko hadisi sai ya dire shi, saboda haka in ya gama maganar sa anan, to ba za ka sake kuma, ba zai kuma sake maimaita shi a wani guri daban ba. Don haka shi in kana neman hadisi a cikin littafinsa za ka same shi a guri ɗaya, Imam al-Bukhari sai ka yi yawo ka same shi a nan, ka same shi a waccan babi, ka same shi a wannan babi, kuma a nan babi ka ga abin da baka gani a can babin ba, saboda buƙatar da ta sa shi ya kawo shi a nan babu ita a can. An fahimta ko? To wannan shi ne ya sa wasu ke ganin shi sayo Muslim ya fi sauƙin sha'ani, ya fi sauƙin mu'amala, saboda shi zai aje maka abu komai gaba ɗaya a guri guda, Imam al-Bukhari zai karkasa ma hankali. To shi ne wasu suke fifita Muslim ta wannan nahiyar, ba wai ta nahiyar duka, ba ta nahiyar inganci ba, ta nahiyar tartibi wajen tsara su daki-daki da wajen sina'a hadisiya. Sina'a hadisiya shi ne wajen kawo shawahid da mutaba'a su guri guda, sannan da haɗa isnadi, in ya koro isnadi zai haɗa shi a mahaɗar isnadi guda ɗaya, shi ne muntakal isnadi. Sannan ya zo kuma yana bambance lafazi, ya ce abu kaza lafazin wane ne, abu kaza wane bai faɗe shi ba a ruwayarsa. Imam al-Bukhari baya yi wannan tamizul alfasi. To wannan sina'a ita ce sina'a hadisiya, shi ne ma'anar wasun'ahu, wajen sina'a hadisiya shi ma a nan ya ɗara Bukhari. To wannan janibin shi ne waɗanda suka fifita Muslim suka kalla, amma ba ɓangaren inganci ba. In wajen inganci ne shi ne abinda ya gaya maka, wal awwalu ala sawabi fi sahihi afdal wa man yufaddil musliman fa inna ma tartibahu wa sun'ahu kad ahkama, alif din aliful itlaqi ce, ai kad ahkama muslim tartiba kitabihi wa sun'a kitabihi, wannan shine abinda yake nufi. To wadannan littafai guda biyu duk duniya ta karɓe su hannu biyu tun lokacin da aka wallafa su, malamai sun yi na'am da su, sun kuma darashta su da kimanta su. To amma an samu malamai da suka zo daga baya wanda suka ɗan bibiyi wasu isnadai, suka yi gyara a cikin isnadi. Galibi gyaran da aka yi wa Bukhari da Muslim za ka ga galibi a cikin isnadi ne. Na'am, ana samun gyara a cikin matani, amma a Bukhari ba yawa. Kuma duk inda aka yi wa Bukhari gyara aka yi hujjojin ɓangarorin biyu, sai a samu ta Bukhari ta fi ƙarfi saɓanin Muslim. To wannan matsala ita ce Imam Suyuti ya shigo da ita, ya ce wa taqadu alayhi ma yasira fa kam tara nahwahu ma nasira, wa taqadu alayhi ma yasira, wato sun yi magana akan wasu hadisai kaɗan na Bukhari da Muslim, ɗan hadisai kaɗan, fa kam tara nahwahu ma nasira, amma duk da haka kuma za ka ga malamai yawa sun fito don kare Bukhari da Muslim, wato za ka ga malamai da dama kuma sun kare muradin Bukhari da Muslim. dan wasu malamai sun yi wa Bukhari da Muslim intikadi akan wasu hadisi kadan, amma malamai yawa sun kare Bukhari da Muslim. Kam din nan khabariya ce bi ma'ana kaseer, di yawa zaka ga tara, zaka ga kai dalibin ilimi, zaka ga da yawa daga cikin malamai fitattu masana kwararru nahwahuma ta bangaren Bukhari da Muslim nasira suna masu taimaka musu. To an samu kaɗan daga cikin malamai fitattu su ma ta fuskar ilimi, ba wai kawai wajen ɗan dagaji ba, a malamai ne kwararru fitattu irin su Ad-Darqutni. Darqutni sunan shi Ali ibn Umar Ad-Darqutni. Darqutun sunan kamar unguwa ne a cikin Bagadaza, sunan Bagadada ne, kuma a zamanin shi yana cikin waɗanda suka kware matuƙa gaske a sha'anin hadisi. Littafin sa Al-Ilal kawai ya isa ya zama aya, domin ni dinnan da kai muka dau Al-Ilal kawai sai dai muka karanta, amma ba mu gane haka, kawai mu gane me ake sai mu ga abin kamar zauranci, saboda isnadi ne bayan isnadi ake ta korowa don fito da wata illar wani hadisi guda daya. Ka dau hadisin shayyabat juhudun wa akawatu, ka karanta wannan isnadin karshe ba za ka gane me ake cewa ba, kawai isnadi za ka yi taji ana kawowa, sai dai kawai in karshe ya fita da natija ya ce wal mursalu ashbahu, shi kenan. To ya aka yi zama ashbahu, ya gama faɗa hujja, kai duk baka san an gama wannan ba, saboda irin salo da abin nan. Kuma ana cewa da kayan imla'in hadis littafin Az-Zahabi ya ce kai wannan kwa littafi indai da ka aka yi imla'in sa, to a duniya ba wanda ya kai shahada, yace duk duniya ta yi ahfazu rajul fi dunya, babu wanda ya kai shahada dan littafin wannan haddace shi kai ba zai yiwu ba. Sai sa shi kansa za ya ce indai wannan yace zai yiwu wani bangaren, amma din littafin a ce da ka aka abin nan dinsa, yanzu ya kai abin da aka buga zai kai 14,000,000 na littafin, ce duk da ka aka imla'in sa, ce in ku haka ne, to wannan mutum ba mai hadda irin sa a duniya, to san ba abin da yafi wahalar hadda irin isnadi. Yanzu ka karanta wannan alfiyar, ka karanta ko ina sai ya maka saukin hadda, amma wajen asahul asanid din nan sai ka ci kwakwa, ko ina zai maka saukin hadda, amma banda nan zai ka ji da wahala. To bare kuma a ce duka littafin haka yake. To Darqutni yana da littafin su sunan shi At-Tatabbu, shine bin keke da keke, irin ya bi diddigin hadisai. To wani lokaci zai kawo wani hadisi a cikin Sahih Bukhari, sai ce wannan isnadin an samu kuskure a cikin sa, saboda ga shi yadda wani ya ruwaito shi, sai koro wasu ruwayoyi ya ce to wannan ruwayoyin su ne ya kamata a ce an dauka ba waccan ba. To duk galibi za ka samu ta fuskar isnadi ne, mutum din duk suna nan, amma ta fuskar isnadi ya ce wani da ya kawo shi ta hanyar wani, ba wannan ne mai ruwayar ba gaskiya wani ne, ko wannan sunan da ya faɗa ba haka yake ba ga yadda sunan yake, ta wannan nahiyar ya yi ta musu abin nan. Shi ma a cikin ƴan hadisai wanda suke ba masu yawa ba. Banda shi akwai Abu Ali al-Ghassani al-Jayyani mai littafin Taqyid al-Muhmal, kira littafin Taqyid al-Muhmal, buga shi wajen 4. To shi ma a ciki akwai wasu gurare da ya yi intiƙadin Bukhari da Muslim. Akwai Abu Dharr al-Harawi, akwai Abu Mas'ud al-Dimashqi mai littafin Atraf, shi ma haka. Akwai Abu Ammar al-Shahid, shi na shi ɗan littafin kaɗan ne, shi kuma ya taƙaita shi akan sayo Muslim. To amma duk abinda suka yi intiƙadi a cikin wannan littafai guda biyu ɗan kaɗan ne, shi ne ya sa ya ce yasira, domin hadisai ne 210 kawai, haka ana magana dubunnai, hadisai ne 210. A hadisin da suka yi ittifaki a kansa 32, hadisin da Bukhari ya taƙaita da ruwaya cikin hadisan da aka soka a abin da 78, sannan kuma hadisai 100 Muslim, kaga Muslim sun fi yawa. to amma duk da haka malamai ba su yi shiru ba da suka zo sai da suka rika bin diddigin su waɗannan malaman da suka intikari suka rika gaggyara musu cewa guri kaza Bukhari ya fi ku gaskiya shi yasa Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da rahama yake cewa galibi da hadisan da wasu suka ja da Bukhari a kansu to ya fi su gaskiya sabanin muslim shi kuma galibi inda malamai suka ja da shi sun fi malamai sun fi shi gaskiya wannan dan yanzu a maka tazarar da take tsakanin Bukhari da muslim wajen kwarewa cikin wannan fanni din to duk da haka malamai suka ce in banda waɗannan hadisai guda 210 wanda su ma an riga an yi gaba duk magana da za a yi duk wata magana da za ka zo ka yi yanzu sai dai ka karanta abin da aka riga aka rubuta ba ka da kuma wani abu sabo da za ka yi kawo in banda waɗannan wani kuma ya zo ya shi kuma kawai ya daga wani hadisi kawai shi dan jin cewa ai malamai da sun yi irin su dar me shi ma yanzu bara ya nuna kwanjinsa kawai ya shaci iska kawai ya shaki iska kawai ya ci hadisi kaza ni ma ban yadda ba haka kawai to kaga wannan kawai ta tsaba ta bargaza ce su idan ka ga abin da suke za su kawo hujjoji wanda hujjojin za a kalla a ce kun yi daidai ko kun kuskure amma kai mu yi hujjar sai ka ji hujjarsa kawai ta hankali ce shi ni wani abu ba zai shiga hankali na ba to ba zai shiga hankalin ka ba ya shiga hankalin miliyoyin mutane ga bananin ka kai yanzu ka binciki naka hankalin ko kana nufin duk al'ummar da aka yi ta zo ta wuce ba ta da hankali sai yanzu kai ne mai hankali ka gano cewa ya saba wa hankali to wani an same su kuma da yawa musamman a kasashen Laraba din nan musamman waɗanda suka yi mubaya'a ga mustashriqun na ƴanci ranar addini sun miƙa wuya sama ka suka shiga sukan hadisai ba ji ba gani kawai dai ta jahilci a ce ya za a yi a ce annabi ya ce annabi Musa ya mari mutuwa ya mari mala'ikan mutuwa har idan su ɗaya zube ya za a yi a mari mala'ika ma kuma ya za a yi har idan mala'ika ɗaya ya zube saboda haka ni wannan ban yadda ba haka kawai ke shi bai yadda ba to sai me in ka tsaya ka malamai suka yi maka bayani ko ka karanta abinda malamai suka faɗa sai ka ga cewa babu wani na kara a ciki don haka malamai sun san hadisan da waɗansu malamai suka yi magana akan isnadinsu wani ma hadisin ba wai matanin aka taɓa ba isnadin ne kawai kamar Darqutni da ya tattaɓa hadisan Bukhari wanci isnadi ne ɗan kaɗan ne wanda za ka ga abin ya shafi matanin inda zai rinjayar da irsali ko ya rinjayar da waƙafi akan rasi to nan ne za ka ce ya shafi matanin amma sauran a ce wannan ruwayar ba ta hanyar wane ba ce ta hanyar wane ne kowa ne da aka kara babu shi mazidun na fi muttasil asani wannan duk baya cutar da ainihin matanin hadisi to sai ya ce walaysa fil kutubi asahhu minhuma walaysa fil kutubi bi iskan at-ta'i walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-quran walahadha qaddima qurani wannan qira'a ce ba wai larura ta wata bace kaga wannan larura waka ce cikin qira'at sabaiya akwai qira'ar qur'an da tasheeli da makon hamza walaysa fil kutubi asahhu minhuma ba'da al-qurani walahadha qaddima a cikin littafai duka na hadisi babu littafin da ya kai su inganci bayan al-qur'ani wanda ita ce magana da muka ce malamai na wannan al'umma sun ijma'i akan ta bayan alqur'ani babu wanda ya kai waɗannan littafai biyu inganci wani haza kuddima marwiyo zaini wani shi ne na'ibu fa'il ɗin kuddima ɗin da aka faɗa a baya wannan alif ɗin ta itlaq ce wani haza kuddima marwiyo zaini saboda haka ne aka gabatar da ruwayar Bukhari da Muslim akan dukkanin sauran ruwayoyi an gane ko to kuddima alif ta itlaqi ce kaka ce kuddima aka gabatar da su a kuddima marwiyo shine na'ibu fa'il na kuddima ma'ana aka gabatar da ruwayar waɗannan mutanen biyu akan ruwayar kowa shine hadisi muttafaqun alayhi shine kan gaba fal bukhari sai kuma wanda Bukhari shi kada ya rawaito Muslim bai rawaito ba shine karo shine zai zo a nabiyu fa mali muslimi sai kuma wanda Muslim ya rawaito shi kadai Bukhari bai rawaito ba kunga mataki na uku kenan mataki na farko muttafaqun alayhi mataki na biyu man farada bihi Bukhari wanda Bukhari ya takaita kadaita da riwayarsa sai mataki na uku man farada bihi Muslimun wanda Muslim ya kadaita da riwayarsa sai mataki na hudu fa ma hawa sharfahuma sai kuma ruwayar hadisin da wani can ya ruwaito amma ya kunshi sharadin Bukhari da Muslim wato ya kawo shi akan sharadin da Bukhari da Muslim suke da akari wajen kawo hadisi to in ya kawo wani hadisin da basu kawo ba amma ya cika sharadin su to shi zai zo mataki na hudu fa sharqu awwali mataki na biyar wanda zai kawo hadisi da ya cika sharadin na farko shine Bukhari sannan fatanin shine mataki na shida ko wanda zai kawo shi kuma hadisi da ya cika sharadin Muslim shine na biyu thumma ma kana ala sharti fatan ghairihima sannan kuma wanda zai zo akan sharadin wani malamin ba su ba sharadin wani malamin ba su ba saboda kaga ya faɗi matakan hadisai sahihi na farko muttafaqun alayhi na biyu man farada bihi al-bukhari na uku man farada bihi muslim na hudu ma kana ala shartihima shart al-bukhari wa muslim sannan na biyar ma kana ala shart al-bukhari sannan na shida ma kana ala shart muslim sannan na bakwai ma kana ala shart ghairihima an gane ko waɗannan su ne matakai na hadisai sahihai to amma a iya samun wani mataki daga cikin matakan nan bakwai da zai zo da wasu abubuwa za su zo su dabebe shi su ƙaru wanda za su ɗaga shi ya zo ya fi na saman shi ya kere na saman shi wato a iya samun riwayar Muslim man farada bihi Muslim ya zo ya fi wata ruwaya ta Bukhari amma a dunkule a jumlace haka tartibin yake amma ana iya samun wani da zai samu wasu irin abubuwa alamomi ko wasu dalilai waɗanda za su ɗaga matsayinsa ya je ya wuce wanda yake sama da shi shine ya ce wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima wa rubbama wani lokaci akan iya a samu rubbama huna litadlil a wasu lokuta kadan akan iya ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan wani abin da zai sa ya zama daidai da wanda aka fi ya zama daidai da wanda ya fi shi aw quddima kuma a gabatar da shi akan wanda ya fi shi wani abu na iya bujurowa wanda zai sa hakan ta faru misali a samu hadisi in farada bihi al-bukhari da wani hadisin da Muslim ya ruwaito shi amma Bukhari bai ruwaito shi ba amma kuma wannan hadisin yana da hanyoyi daban-daban wancan kuma hanyarsa daya wato ta yi zama mutawatir ne ma akwai shi a Bukhari akwai shi a Muslim yana da hanyoyi daban-daban da zai kai har da shura amma babu shi a Bukhari kaga wannan qara'in din za su ƙara ɗaukaka shi zuwa ga ko dai ka ce daidai da Bukhari ko ma yadda na Bukhari tunda yanzu yana da shuhura ko kuma wani hadisi da Bukhari ya ruwaito da wani isnadi sai kuma Muslim shi ma ya ruwaito wani hadisi da babu shi a Bukhari amma kuma ya ruwaito shi ne da ɗaya daga cikin asanid din da ake cewa sahul asanid kamar Abu Zinad al-Arad an Abi Huraira kaga wannan asahul asanid wancan kuma isnadin sa ba a ce asahul asanid ba kaga wannan ya samu wani wata matokara da za ta ƙara ciccifa shi sai ya zo ya kere wancan da aka ruwaito shi ta hanyar da ba a asahul asanid ba an gane wannan yana faruwa shi yasa ya kawo wannan yana daga cikin ziyadat na suyudi wa rubbama ya'ridu lil mafuqi ma yaj'aluhu musawiyan aw quddima to tunda ya faɗi sharadin Bukhari da Muslim ya ce suna da sharadi yaya sharadin yake sai ya ce wa shartu zaini kauna zal isnadi ladayhi ma bil jam'i wal ifradi Bukhari ko Muslim babu wanda ya bayanin sharadinsa duk kutubu sita ma abuwan banda muslim duk kutubu sita in ka cire muslim ba wanda ya bayanin sharadinsa ba wanda ma ya mukaddima a littafansu littafin muslim kawai shi yake da mukaddima amma kutubu sita gaba daya da ka bude kawai gaba gadi za ka shiga karatu ne kawai ba mukaddima muslim shi ne ya yi mukaddima doguwa a ciki ya faɗi sharadinsa Abu Dawud ya faɗi sharadinsa a littafinsa amma ba a cikin mukaddima a wata risala da ya rubuta mutanen Makka yayin da suka aiko suna tambaye shi wai wane irin sharuɗa ya ji wajen zabo hadisansa a littafinsa shine ya rubuta musu ansa ya aika musu ake ce mata risalatu Abi Dawud ila ahli Makka amma sauran gaba ɗaya ba wanda bai mukaddima to banda muslim shine wanda ya faɗi wasu bagangano da suka shafi wanda zaka iya cewa sharadi shi ma kuma ba mai zurfi ba don wasu malaman ma suna cewa ba ma sharadi ya faɗa ba marhaji kawai ya faɗa wato ya faɗi tsarin sa amma ba sharadin sa na haka wasu ke cewa ma kamar Ibn Dahir Maqdis yake cewa duk ashabul kutub sita ba ma wanda ya faɗi sharadin sa na ga irin kalar hadisin da ya fitar ga wanda bai fitar ba to ta yaya malamai suka fahimci Bukhari yana da sharadi Muslim yana da sharadi Abu Dawud yana da sharadi Nasa'i yana da shi har zuwa ƙarshe shine aka ce ta hanyar istiqra'i ta hanyar bin diddigi da bincike na kalailai cewa abu diddigin sa abu juz'iyya din sa gaba daya a dauke shi ayi masa nazari filla filla har a gano cewa mutumin nan ga salon da ya bi wajen rubuta littafin nan da kuma sharadin da ya dogara da shi to wannan shine abin da malamai suka yi wa littattafan tunda kun ga al'umma ta damu da littafan kwarai da gaske ta ba su muhimmanci sosai don haka aka dukuwa wajen karanta littattafan da nazarin su to karkashin nazarin da malamai suka yi shekaru da yawa suka gano ga irin nau'in hadisin da Bukhari yake so ga irin nau'in da Muslim ya kawo a littafinsa ga inda Bukhari ya dara Muslim ga inda Muslim ya dara saura an gane wannan shine malamai suke kira al-istiqra at-tam Ibn Hajar shekarar sa 25 yana sharhin sahih al-Bukhari littafin Fathul Bari kawo wanda ya shekara 25 akan littafi daya yana jujjuya shi safa da yamma dole ya fahimce shi to saboda haka suka fahimci duk mutumin da yake so ya fitar da hadisi a ce hadisin sa ya cika sharadin Bukhari da Muslim to dole ne yayi la'akari da wasu abubuwa kamar haka na farko mazajen isnadin da zai kawo su zama su ne mazajen isnadin da Bukhari da Muslim suka yi amfani da su an gane ko su zama su waɗannan mazajen su din ne dai shi ma ya kawo hadisin su na biyu su kasance a bisa tartibin da suke cikin littattafan kada ya kawo su ga su ne amma ba a bisa tartibin Bukhari da Muslim ba ko da kuwa akwai su a cikin Bukhari da Muslim in ba a bisa wannan tartibi ba to wannan ba zai karbu ba na uku ya zama na hadisin isnadin ba shi da wata illa kafiya ba shi da wata boyayyar illa idan aka samu waɗannan sharuɗa uku sun cika to sai a ce wannan isnadin ala shartu shaykhain an gane ko na farko muka ce zama mazajen su ne dai waɗancan mazajen wato ba sifa kawai zai duba ba kai ya ce Bukhari yana fitar da hadisin sika adali amintacce ni ma zan kawo hadisin sika adali amintacce shi kenan mun haɗu a'a sai idan wannan sika ɗin maliku ya kawo kai ma maliku za ka kawo an gane zama mazajen su ne mazajen bi a'yanihim bi zawatihim la bi sifatihim sharadi na farko kenan an gane sharadi na biyu ya kasance nafsin tartib nafsin nasak kada ka kawo ruwayar da mutanen ba a haka suke ba a cikin Bukhari ko Muslim misali kamar Hushayb ibn Bashir malami ne amintacce Bukhari da Muslim duk sun fitar da hadisansa an gane ku akwai hadisan Hushayb a cikin sahih al-Bukhari akwai hadisan Hushayb a cikin sahih Muslim Zuhri Muhammad ibn Shihab az-Zuhri akwai hadisansa akwai a Bukhari akwai hadisansa a Muslim Hushayb al-Majrin Zuhri ne kaga za a ce Hushayb al-Zuhri ko Hushaym ya ji daga Zuhri. To in aka kawo hadisi da aka ce Hushaym al-Zuhri, in ka ce wannan nasakin ala shartul Bukhari ne da Muslim, kai kuskure. Saboda a Bukhari ko Muslim babu Hushaym al-Zuhri. An gane? Babu Hushaym al-Zuhri. Saboda hadisan Hushaym al-Zuhri akwai magana akan su. Sun yi ruwayar hadisan wasu malamai na Hushaym daga wasu malamansa, hakanan Zuhri daga wasu almajiransa, amma wannan hadin babu shi. Akwai Sufyan ibn Husayn al-Zuhri, shi ma babu wannan hadin a cikin Bukhari da Muslim, saboda akwai rauni. Ruwayar Sufyan al-Zuhri akwai rauni. An fahimta? Saboda haka wannan nasakin babu shi a cikin Bukhari, babu shi a cikin Muslim. In ka kawo shi ka ce ala shartul Bukhari wa Muslim, wannan za a ce kuskure kai, ba ala shartul Bukhari bane, ba ala shartul Muslim bane. Haka nan ko ka kawo ruwayar Ikrima, abin Simak an Ikrima, Simak almajiri yake ga Ikrima, Simak ibn Harb Ikrima maula Abdullahi dan Abbas. Bukhari ya fitar da hadisan Bukhari ya fitar da hadisan Simak, amma bai fitar da hadisan Ikrima ba. Muslim ya fitar da hadisan Ikrima, bai fitar da hadisan Simak ba. Wato kowanne ya dauki daya daga cikin su. Bukhari ya fitar da hadisan Simak an gairi Ikrima, Muslim ya fitar da hadisan Ikrima ba ta hanyar Simak ba. Kaga an ka dauko su kuma ka hada su, kace ala shartul Bukhari ko ala shartul Muslim, nan ma za a ce ba haka bane, tunda ba haka suke ajira ba. Sannan ya zamana babu wata illa, ko da ka same su su ne mazajen, kuma ka same su bisa nafsin tartib, amma akwai wata illa qadiha, illa khafiya qadiha, to wannan shi ma ba a ce masa ala shartul Bukhari wa Muslim. Wadannan sharda uku shine wanda malamai suka ce sai hadisi ya cika su ake ce masa ala shartul Bukhari ko ala shartul Muslim. In ya cika na daya, bai cika na daya ba, sai a ce ala shartul Bukhari ko ala shartul Muslim. To shine yace wa sharqu zaini kaunu zal isnadi, sharadin wadannan mutanen guda biyu shine wannan isnadin ladaihi ma a wajen su alittafan su ya zama bil jami, wato sun hadu akan ta, to nan ya zama ala shartul shaykhaini, sun hadu akan wannan isnadin. Awil wal ifradi, ko kuma Bukhari ya kawo shi kadai irin wannan isnadin, to ya zama ala shartul Bukhari. Ko Muslim ne ya ka irin wannan isnadin, ya zama ala shartul Muslim. Inda suka hadu ala shartul shaykhaini, inda suka rabu ala shartul ahadihima. An gane ko shine bil jam'i inda suka hadu, wal ifradi ko kuma inda suka rabu, ko wanne ka ce ala shartul. Na'am.
قال الله عز وجل من اوقات الفتن في الايمان والكفر بذات الدين ومسلم اطاع الاذان وفيه من تكرار دما واحد من نسبته قوه كثيره وقال نجر افضل يسيرا مراده ان للمسلم افضل من الحاكم على المنزل انه لم يكن مرتدا مما صرف الا النصر فاصبره وجهه ومن مقاله شرعا في اهله تحوي لا مكرر من الوقت
وعده الاول عدد na farko, waye na farko? Adadin hadisan na farko shine Bukhari ko Sahih al-Bukhari bit tahriri, to bayan an tantance an tace alfani war rubu dubu biyu ne da kwata, nawa ne kwatan dubu biyu?
500.
To saboda larurar waka, in ya 500 din kalmar 500 ba ta shigo ba, in ta shigo baitin zai tarwaki. To kawai sai dabara, sai ya ce wa rubu da kwata, amma ya ce wa 500, to baitin ya kare. Dubu biyu ne da rubu'in 2500 da 513, na akwai karin 13, to ya cire 13. bila takriri amma ba tare da maimai ba wato adadin hadisan Bukhari wanda ya kawo su da cikakken isnadi kun san akwai mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadin su akwai mauqufat magagarin tabi'ai ne ko sahabbai kai wanda ba a lissafa da su wanda ya kawo su mausul da cikakken salsala da cikakken isnadi kuma aka jingina su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan su ne suke shiga karkashin Sahih al-Bukhari dan da sunan littafin al-Jami'ul Musnad as-Sahih al-Musnad shine wanda aka kawo cikakken isnadi ashe in Bukhari ya share farkon isnadi to yana so ya nuna maka wannan baya ciki ya dai kawo shi ne saboda wata hikima ko dan ya karin bayanin tarjuma ko ya karin bayanin hadisi amma baya cikin asalin littafin zaka hadisan da zaka ce musu sayyid Bukhari ya ruwaito a cikin sahihin littafin sa shine wanda ya kawo shi da cikakken isnadi in ko ba haka ba to sai ka kara bayani Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin sa al-Jami'u as-Sahih amma mu'allaqi dan a fahimci cewa bai sanya shi cikin sharadin sa ba an fahimta akwai hadisi da yake kawowa mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba a ko ina cikin littafin wannan ba sa shiga karkashin sharadin sa sannan kuma kamar yadda muka ce yana maimaita hadisi saboda bukatar yin haka to in aka tashi lissafi sai a cire mu'allaqat wanda bai kawo su da cikakken isnadi ba sai a cire mauqufat wadanda ya takaita su akan sahabbai bai kawo su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai a cire wanda ya maimaita sai a ga to nawa ne adadin da ya rage sai a ce to lissafin hadisan sa kaza ne an gane ko to shine yace wa iddatul awwali bit tahriri alfani wal rubu bila takriri adadin na farko shine Bukhari bit tahriri bayan an tace alfani wal rubu dubu biyu ne da 513 bila takriri ba tare da maimai ba saboda haka ba tare da an maimaita su ba a in aka inda maimai yakan kai wajen 400 ko ma fiye da haka amma in ba a maimai in aka cire maimai to zai baka wannan adadin a bisa lissafin da Ibn Hajar wanda ya shekara 16 yana aiki akan littafin ya bayar wannan shine ya bada wannan adadin kaga irin mu ba za mu iya ja da shi ba sai mu ma za mu shekara 16 muna yi kai ko mun 16 muna yi ba lalle mu iya ja ba saboda tashi 16 ba daidai take da tamu ba wa muslim wa muslimin 4000 wa fihi matkraru jamman wasi wa muslimin ai wa iddatu muslimin adadin hadisan cikin shi kuma sayi wa muslim 4000 4000 ne shi adadin hadisan cikin sa 4000 ne mun ce shi baya maimaitawa sai dai yayi ta kawo isnadan a guri guda Bukhari shi ke maimaitawa don haka shi nashi aka tashi lissafi wasu suka tashi lissafin sanadi suke wasu suka tashi lissafin suna lissafa matani ne ba sanadi ba to amma dai wannan su dai lissafin da suka yi shine 4000 ya bayar sai kuma yace wa fihi ma at-tikraru jamman wazin a cikin su akwai tikrari mai yawa tikrarin a cikin Bukhari shi yafi yawa ba a cikin Muslim ba Muslim abin da yafi Bukhari shine kasratu turuq hanyoyin da yake koro hadisan hadisi ɗaya zai iya koro masa hanya 7 a lokaci ɗaya Bukhari yakan yi hanya 1-2 yakan canza hanyar hadisi duk sanda ya koro shi domin sun ce baya maimaita hadisi sai kai ka karu da wata fa'ida da da can baka karu da ita ba baya maimaita kawai tsagwaron maimaita ba tare da ya tusa wata fa'idar sabuwa ba to saka Muslim da wannan tikrarin na asanid in aka lissafa wa yasan nawa akwai wani almajirin sa Abul Fadl Ahmad ibn Salama yana cewa ya kai 12,000 wani kuma ya ce a ya kai 8,000 ne almihim dai yana da yawa sosai sai su yi ya ci gaba da cewa minas sahihi fawwata kathira وقال نجل أخرى من يسيرا مراده أعلى الصحيح فاحملي أخذا من الحاكم أي في المدخل. من الصحيح حديثا دسكي صحيحين فوتا كثيرا سنبر ديوة وتسنبر حديثي صحيحين ديوة بخاري دا مسلم مسوشي ذات ربط صحيحين صحيحين الدنيا با ذاقوا أسكي فكتانا سيكا أشكين سونا لتاب بخاري ماذا كجا الجامع المسند المختصر الجامع المسند المختصر هذا المختصر يعني با زي كاو دك أبن دي سني با أواتا دايكي دا سوما با دك زي كاو با dan a wata ruwaya yana cewa ya ebo wannan hadisan ne da muke magana 2500 ko kace 4000 har da tikrari ya ebo su ne daga cikin hadisi 600 kabe kina ashe ba duka ya kawo ba yana cewa hafistu 100000 hadisin sahih wa 200000 hadisin ghair sahih na hada hadisi 200 sahih na hada hadisi 200 wanda ba sahihi ba kaga barabulmi ya dauko ba ta cewa yawa to kaga idan wanda ya haddace ma kawai ba wanda ya rubuta ba wanda ya haddace ma kadai yana da 200 kaga nawa ya iba kenan a 200 ba yawa sauraka kaga shi kansa bai yi da'awar cewa ya kawo hadisi duka ba sahihi wanda 200 za mu zo mu magana akan ta hadda tikrar al-asanid al-turuq wal-mawqufat wa duk suna shiga cikin 200 din amma hadisi gaba ɗaya in ka tara shi aida sahihin sa da wanda ba sahihin sa ba duka ai ba zai ma kai 50,000 ba bale kai 2000 abin nan 200 to amma suna lissafi da turuq ne hanyoyin ruwaya hadisi ɗaya ai ya samu sa daga hanya 100 ai ya samu sa daga hanya 100 kamar ibn Ma'in yana cewa da hadisin da ba ni da hanyarsa guda 30 to ina daukan kaina maraya akan wannan hadisi maraya nake daukan kaina ba ni da to kuka ga ba sai dai matattu kuma maganar ba to saboda haka sun bar hadisai da yawa sahihai dan kada wani zindiki ya fito ya ce hadisan Bukhari da Muslim su kadai ne sahihai wanda duk ba sa cikin Bukhari da Muslim ba sahihai bane wani na iya fitowa shi kuma ya tsiri wannan kamar yanda a da can aka samu haka a lokacin Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi kamar da yake fada a muqaddimar littafin sa sai wasu zindikai sun bayyana suna cewa iya hadisan manzon ku duk su ne wanda da suke cikin Bukhari da Muslim kawai iya wannan su ne sahihai sauran duk ƙarya ne shi ne ya fito ya yi littafin sa al-musaddaq ala sahihain dan ya kawo musu hadisai sahihai wanda ba su cikin Bukhari da Muslim to shi ne nan suke bayani dan ka zama kana da ilimi akan wannan ce min as-sahihi fawata katira sun bar hadisi sahihi mai yawa wa qala najlu akhram dan akhram abu abdullah al-hafiz abu abdullah sunan shi muhammad ibn yaqub ibn al-akhram wanda ya rasu hijira tana 344 malamin al-hakim abu abdullah ne malamin sa ne to shi sai ya ce yasira abinda suka bari kadan ne wato abinda yake sahihi babu shi a bukhari da muslim kadan ne tare da cewa imamul bukhari da aka tambaye shi cewa duka hadisi sahihi ka fitar sai ya ce a'a ma kullu hadithin sahha indi kharrajtuhu wa ma taraktu min as-sahih akthar ba da hadisin da ya inganta a guri na fitar da shi ba kai abinda ma na bari sahihai su suka fi yawa to kuma ga dan akram ya ce mana kadan suka bari kaga akwai karo da maganar su da tashi babu shakka malami ne shi babba amma su suka fi sanin abinda ya suka yi to shine nan malamai suka ce to duk da haka kada a ce a kyale ko a ce Ibn al-Akram din da jahili ne ko bai san abin da yake ba, ka ji ma wata magana da ya faɗa, wannan magana ce a ayyuwa magana ta fassara, a fahimci magana shi ba fahimtar da za ta sa a samu karo ba. Sai suka ce abin da yake nufi muraduhu a'la sahihi, yana nufin sahihin da ya cika sharuɗa mafiya tsoli, shi yake nufi. Wato Bukhari da Muslim sun tattara mafi yawancin hadisan da suka cika shuruɗu siha, sharuɗa mafi tsoli, mafi cika, wato a'la sahihi, mafi ɗaukakar sahihi. Amma ba yana nufin duk sahihi ba, saboda haka a cikin a'la sahihi ma'ana asahhu sahihi Bukhari da Muslim sun kusa kawo kusan duka, dan kadan suka bari. An fahimta? Kaga anan magana an rage mata fadi, kuma anan magana tashi haka ne. Wasu suka ce yana nufin usulus sahih, dan duk wata magana da zaka samu hadisi sahihai da babu a cikin Bukhari da Muslim, sai kaga cewa maganar akwai wani burbushin irin wannan magana a cikin Bukhari da Muslim. Gida goma da asahhu sahih, sannan mai biye masa baya, sannan mai biye masa baya, har zuwa kashi na ƙarshe na abin nan. To kashin farko kusan duk abin nan Bukhari da Muslim sun kawo duk waɗannan hadisan na kashin farko. Kashi na tara zuwa goma shi ne ba za ka ce sun kasu duk. Saboda haka ashe maganar abin nan Ibn al-Akram tana nufin kashin farko, a kashin farko ba duka aka samu sahihi ba. Daga nan ne aka fassara maganarsa da wannan magana ta almajirinsa Ibn al-Akram. Sai ya ce an-Nawawi lam yafut al-khamsata min ma saha illa an-nazr faqbal huwa din. An-Nawawi ay qala an-Nawawi, sai zama Nawawi maf'ul ne abin da fa'il ne li fi'il mahzuf, ko ka ce an-Nawawi ya zama mubtada ce khabar ɗinsa mahzuf qa'ilun. An-Nawawi lam yafut al-khamsata mimma saha illa an-nazr. Shi kuma Imam an-Nawawi sai ya ce hadisai sahihai ba su kubce wa mutanen nan biyar ba illa nazuru, sai ɗan kaɗan. Wato shi bai ce Bukhari da Muslim ba, sai ya ce malaman nan biyar, kaga Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, shi waɗannan biyar hadisai sahihai da ba sa cikin littafansu to kaɗan ne, ba yawa. An gane ko? Shi irin maganar Ibn al-Akram ce, amma shi littafai biyar gaba daya ya haɗa. To shi ne Suyuti ya gamsu da wannan magana, sai ya ce faqbalhu, karɓi wannan magana, ka karɓe ta haka take daidai ne, wadin kuma ka miƙa wuya, ka saduda, ka yi saranda, ka yi ɗa'a, kar ka ja da wannan magana kamar yadda ka ja da ta Ibn al-Akram. Wannan hadithin littafai ɗin nan usulus sitta, shi yasa ake ce musu al-ummahatus sitta ko al-usulus sitta, don kusan duk gaba ɗaya abin da ake bukata na hadisai sahihai, to kusan wanda ba za ka samu musamman janibin hukunce wanda ba za ka samu ba a cikin littafan nan guda biyar ba su da yawa. To wannan magana da ya faɗa haka take. Sai ya ce wahmil maqala usra alfin ahwi ala mukarrarin wa waqfi. Ba can baya mun ce Bukhari yana cewa ahfazu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairi sahih, na haddace hadisai 100,000 sahihai da 200,000 wanda ba sahihai ba. To idan ka tsaya ka dubi hadisan duniya kaka ba su kai 100,000 ba, to me ya haddace kenan? Ko ba ka ce ƙarya yake ba, ko ba za ka ce hadisai sun ɓace ba, Allah ya ɓatar da su, ka ce Allah ya ɓatar wa al'umma abinda za ta bauta masa da shi, shi ma wannan magana ba za ka faɗa ba. To ashe dole maganar Bukhari tana da wata ma'anar da ba zahirinta da kake karanta haka yake nufi ba. To wace ma'ana za ka ba ta? Shi ne ce wahmil maqala ushra alfi alfi ahwi ushra alfi alfi, wannan jumla ita ce mudaf din, maqala mudafun ushra alfi alfi mudafun ilayhi, mudafun ilayhi din jumla ce anan. shi yasa akai mata nas akai wa ushra maf'ulin ne li fi'lin muqaddamin shine ahwi din ahwi ushra alfi alfi ushra alfi alfin alfi alfin shine miliyan miliyan ɗaya ko ushrin sa ɗaya bisa goma shine dubu ɗari saboda larurar waka an gane saboda larurar waka ba zai iya kawo dubu ɗari a cikin waka waka ta miƙe ba sai ya ce ushrin miliyan ɗaya ushirin dubu kasar dacin babu miliyon kalban miliyon ba larabci ba ce sai da suke alf alf dubu sau dubu to ushirin dubu sau dubu kaga ta ce dubu ɗari to yace ka ɗauki ka ba wa wannan maganar tana haddace dubu ɗari ka ba ta ma'anar alamu karrarin hadda hadisan da suka maimaitu wa waqfi da hadisan da suke mauqufai akan wato hadisan da suke maganganun sahabbai ne ka hada da mukarrar saboda maimaituwar hanyar hadisi hadisi daya ya maimaitu ta hanyoyi daban-daban an gane kamar hadisi innamal a'malu binniyat bukhari ya kawo shi a cikin littafin sa a guri wajen guda bakwai ya kashi a guri guda bakwai kuma da isnadi daban-daban to kaga wannan guda bakwai din hadisi ɗaya ne amma a bakwai yake a gurin Bukhari an gane ku kaga dole ne shi yawa to ka dauka akan irin wannan yake nufi tare ma da maganganun sahabbai duk su zaka hada su ne za su baka wannan dubu ɗari din to wannan shine a ƙarshen abinda zamu iya karantawa a wannan zama sai kuma Allah ya kai mu da yamma za mu ci gaba a kan abinda ya shafi az-ziyadatu ala sahih as-sahihu az-za'idu ala sahihaini ba mun ce sahihaini ba su takaita wato hadisai sahihai ba su takaita a cikin Bukhari da Muslim ba to ina za mu nemo sauran shine darasinmu na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in to Muslim baya da ruwaya a cikin Bukhari abinda baya da ruwaya a cikin littafin sa daga Bukhari saboda akwai malaman da yayi tarayya da Bukhari a cikin su yayi tarayya da Bukhari a cikin wasu malaman sa musamman tabaka ta uku ta hudu ta malaman Bukhari tabaka ta farko ta biyu Muslim bai tarayya da su a ciki ba akwai mutanen da sun riga sun mutu kafin Muslim ya zama wani abu irin su Makki ibn Ibrahim akwai kuma waɗanda ya zo ya riska kamar irin su abinan Muhammad ibn Bashar Gundar ya riske su ya karatu a gurin su irin su ibn Abi Shayba ya riske shi ya yi karatu a gunsa saboda haka ya riske wasu kaɗan daga cikin malaman Bukhari musamman tabaka ta uku ta hudu don haka ya samu hadisai da ulumi kaga ba zai dawo ya kangaro ta kan Bukhari ba sannan ya zo kan malaman hadisi kullum suna son ulumi wajen riwaya yana so ya zo kan malami na sama ba ta ƙasa ba in ya samu ulumi to ba zai dawo kan nuzuli ba to sauraka hadisansa da ya tattara duk ya same su ta hanyar malaman da shi Bukhari ya samu kaga ba sai ya dawo kuma ya bi ta kan Bukhari ba amma wanda ya dora shi kan wannan hanya shi ne Bukhari kamar Imam Shafi'i ne da sauran kaga Imam Shafi'i ai ba ruwaya sa a cikin sauran littafai Bukhari da Muslim ba su rawaito ruwaya Imam Shafi'i saboda suna da hanyar hadisi suna da hadisan ta wasu hanyoyi daban da bai ba za su buƙaci sai sun koma ta kan Shafi'i ba. Aliful itlaq ita ce alifin da ake ƙarawa a ƙarshen wacce ake tsayawa da ita makon tsaya da sukuni fa asatir aunar rasula za ka ga ko ta alif ar-rasul kaga mu'arraf ne akwai alif da lam a jikinsa don haka kaga ba a yi masa tanwini tun daga alif da lam da tanwini ba su haɗu ba to kuma in za a tsaya to sai a tsaya da sukuni fa asatir aunar rasul to sai aka sanya aliful itlaq dan ta zama ta hana a samu sukuni a gurin dan a saki harafin ya zama mai haraka maimakon a tsaya da sukuni ya zama ya motsa to abinda zai sa shi kawai ya motsa shine a samu wannan alif din sai yasa yake cewa aliful itlaq kamar ta sa harafin an sake shi maimakon a daure shi to suna sa ta a cikin waka inda suke son ya zama kafiyar ba muƙayyada bace ba daurariya bace to sai a rika sa alif din a ƙarshe ita ce aliful itlaq. To shi ke hadisin shiga makabarta da takalmi shine hadisin mutumin da ya sanya wasu takalmi da ake kira sabti ya sai takalmi ne na fata da aka san su a wancan lokacin da wata fata ce ta musamman ake yin su wasu malamai sun takaita hannun ga masu irin wannan takalmi duk da cewa akwai zahiriyanci a nan wasu kuma suka ce a'a ai shi wannan mutumin ya shigo ne yana tafiya kuma yana tattaka wato kaburbura da takalmin shi yasa aka yi masa tsawa amma dai magana dai ta ƙarshe wacce ita ce za a fi dogara da ita shine idan ya zama na makabartar a share take a gyara take ba buƙatar a shiga da takalmin to a cire zai fi in kuma ya zama na makabartar irin makabarcin mu ne din nan ka san wani gun ka zama makabartar ko shi fada kamar sai kwanta saboda kalkal take a gyara take amma mu tamu da kaya da tsidahu da waye da waye da wasu fasashin kwalabe da duwar wasu da in aka ce kowa ya kuɓe takalminsa to za a ci kwakwa to kaga shari'a kuma la zarara wa la dirara duk abin da yake zai cutar ba a cewa mutum ya yi shi kuma addini ne saboda haka idan akwai makabartar a gyara take to a cire din don kada a samu matsala idan kuma ba a gyara take ba to ana iya shiga din wancan hadisi na wa innahu la yasma'u qara'a li alihim wannan ba a majalin tashri' bane akwai bambanci anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana da yawanci tun kafin musulunci ya zo ai ana binne mutane saboda haka duk sanda aka je binne mutane kuma ba wai shi ne takalmin za a yi ba tunda ba mu wacce shari'a in sun tafi sun juya baya yana jin karan takalmin wato yana jin motsin da yake gudana a gurin kamar motsin waɗanda suke tafiya da takalmi kaga wannan ba majalin na tashri'i ba a kula akwai bambanci majalin misali da kuma majalin tashri'i bangaren tashri'i can ana nuna maka ga yadda za ka yi a shari'ance nan kuma ana gaya maka inda a ce mai takalmi zai tafiya za su ji karan takalmin kaga ba cewa kai ka sa takalmi ba an gane ko kamar hadisin da wasu suka yi hujja da shi na cewa mace za ta iya tafiya ko ba muharrami suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu zaman lafiya musulunci zai kewaye har mace ta fito daga Yaman ta zo maka ba ta jin tsoron kowa sai dabba abinda namun daji akan dabbarta ko akan rayuwarta sai suka ce to gashi annabi yana cewa za a fito daga Yaman ko daga Sana'a har azo garin Makka ko azo Makka ba tare da mace ba tare da kaji tsoro ba kaga ya kamar ya nuna kenan mace tana iya tafiya daga Sana'a ta zo Makka ita kadai shi a wannan ai ba majalin tashri' bane majali ne na misali da mace za ta taso daga Sana'a ta zo Makka ita kadai to ba abinda zai tada mata hankali na cewa tana jin tsoron yan fashi ko barayi ko yan satan mutane amma ba wai shine zai kore maganar manzala da yake cewa ba kada mace ta yi tafiyar kwana uku ba tare da mahari ba wannan magana tana nan wancan majalis tashri' ne wannan kuma majalin misali ne inda mutum za ta yi haka ba za ta samu matsala ba an gane ko to akwai bambanci tsakanin a kawo magana zance a majalis tashri' da kuma majalin misali
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وقال المصنف رحمه الله وقوله حي حافظ عليه نفس من مصنف بجمعه يقر يقبض بيمة ويقبض مسلما وأوله الكسية ثم الحاكمة وكم به تساهل حتى ورد فيه مناكير وموضوع يرد وابن الصلاة قال ما تفرد فحصل الا لسعد فرددا جريا على امتناع ان يصحح في عصرنا كما اليه جنى وغيره جوز صور والنفر حكمنا بما له الجنة فضاع على القصير في كتابه فشفت وقد وصاني وتخرجوا على الصحيحين بان يروي احاديث كتاب حيث ان لا من طريق من اليه عمدا مستمعا من ليله فضائلا فربما تفاوتت معنى وفي لفظ كثير فاستلم انت إليه ما ومن عزاه بذلك الأصل وما أزاد واحكم بصحة لما يزيد فهو مع الغلو الزائد وكثرة الطرق والتبيين التي مبهمة أو تحمل أو سماعة كذب أو مختلف وكل ما أحل في السبيل منه سلم لأصل من قال لأخذ مثل من مصنف يجب عصر على رأس وعجة الملك ومن من الحديث شرف رواية ولو مجال
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادواء وانا مسلاتي نقول لغا انا انتكين غرم بوتي اجهر بوتي او انا ينمتي نرانا اللاربا sha biyu ga watan Jumadal Ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da hudu ga watan hudu miladiya ta 2012 a wannan majalisi da muke karatu a cikin baitocin alfiyar Suyuti ta Mustalah al-Hadith, wanda wannan shine majalisin mu na hudu. A majalisin da ya gabata mun ji yadda Suyuti yake gaya mana cewa littafai guda biyu da aka sani da as-sahihani, wato al-jami'u as-sahih na al-imam al-bukhari da kuma sahih muslim, waɗannan littattafai ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai ba ne gaba ɗaya, a'a sun tattara mafi ingancin hadisai a cikinsu, amma ba wai sun tattara dukkanin hadisai sahihai ba, kamar yadda ya ce maka من الصحيح فوت كثيرا وقال نجل اخر من يسيرا تفوت كثيرا معنى سنبر حديثي صحيحي ديوا تو اذا هر اكوي حديثي صحيحي كما باسا cikin sahihaini باسا cikin bukhari باسا cikin muslim to ina za a samu su wala shine matashiyar shi wannan baituka da zamu shiga wato aina za a samu as-sahihu az-za'id wato sahihai wanda suke kari doriya akan abinda yake cikin littafin al-jami' lil-bukhari da kuma as-sahih li muslim to shine sai yace da kai wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhass ka ibn khuzaimata wa yatlu muslima wa awlihi al-bustiyya thumma al-hakima yace wa khudhu ka riki hadisi sahihi wato ka karbi hadisi sahihi kari doriya akan wanda suke cikin hadisan sahihaini haythu hafizun alayhi nas a inda dukkan wani babban malamin hadisi ya nassanta ya bayyana cewa wannan hadisi sahihi ne wato ka riki hadisi sahihi ka karbi hadisi sahihi yayin da wani babban malami na hadisi shine hafiz al-hafiz shine malami masani na hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya haddace da yawa daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi tsinkaye akan su kuma ya san da dama daga cikin rijalul asanid wato mazajen hadisai ya san kuma abinda ya shafi illolin hadisi yake iya bambance tsakanin sahihi da wanda ba sahihi ba to wanda ya kasance mafi tarin hadisai ya san su ta yadda waɗanda bai sani din ba ba su da yawa wanda bai sani din ba wato wanda ya sani su suka fi yawa akan waɗanda bai sani ba sannan kuma yana da tsinkaye akan mazajen hadisi wanda shi ake kira al-hafiz shi suke walakabi da al-hafiz to shine yace duk inda aka samu al-hafiz wato hamshakin malamin hadisi ya nassanta wato ya bayyana cewa hadisi kaza sahihi ne to ka rike wannan kaga ka samu wani hadisi sahihi kari akan wanda yake cikin sahihaini shine wa khudhu haythu hafizun alayhi nas wa min musannafin bi jam'ihi yukhass da kuma ta hanyar komawa ga littattafan da aka yi aka keɓance su domin hadisi sahihi akwai littattafai banda sahihaini da masu su suka rubuta sannan kuma suka ce sun rubuta ne kawai don su tara hadisai sahihai a ciki ba tare da gaure ba ba tare da sun hada su da wasu hadisan da ba su inganta ba tunda bayan Imam al-Bukhari ya buɗe ƙofa Muslim ya biyo bayansa to kuma an samu wasu malamai da suka zo su ma daga baya suka rika kwaikwayon irin wannan aikin su ma sukan abin nan yi yunkurin su ga sun tato hadisai sahihai sun zuba a cikin littafi guda daya a ciki akwai littafin sahih ibn khuzaima littafin as-sahih na wani malami da ake kira ibn khuzaima akwai littafin at-taqasim wal anwa' wanda aka fi sani da sahih ibn hibban akwai littafin al-mustadrak na abu abdullahi al-hakim to su ne sai misali da waɗannan littafan guda uku yace ka ibn khuzaimata ويتلو مسلما وأوله البستية ثم الحاكمة وتشكل لتتفند أكييس مسمى سبودة تتر حديثي صحيحي أقول التافي ابن خزيمة ابن خزيمة ببما لم حديثي ني مسني قرنس ديا إمام مسلم ثم نيسابور ني سننشي محمد ابن إسحاق أنا مسأل كنيا دا أبو بكر وتو أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري متما النيسابور من أن هاي فيش هجرة منذ صلى الله عليه وسلم تان قريبيو دا عشرين دا أكو سننكما يبد دنيا هجرة منذ الله صلى الله عليه وسلم تان دالي أكو دا شاتنا دالي أكو دا شاتنا وتو باين وفاة المسلم أما سن هذا لو كتشي إيدا الإمام مسلم تو يارب تشيما للتافن سا الصحيح للتافن ديا تتر حديثي واندا رأيا بن تتنسا يكيغة شوا صحيحيني تو واندا للتافن ناس شيكي زوا مرتبة أكو مرتبة تفرقو صحيح البخاري كو الجامع الصحيح نبخاري مرتبة تبيو الصحيح المسند نا na muslim to martaba ta uku shine as-sahih na Abu Bakar ibn Khuzaimah shine yace wa yatlu musliman wato yana bin bayan muslim a matsayi a martaba wato shine na uku shine ma'anar wa yatlu musliman yana bin bayan muslim sannan wa aulihi al-bustiyya wa aulihi al-bustiyya sannan ka biyo bayan sa da littafin busti wane ne busti shine ibn hibban muhammad ibn hibban ibn ahmad ibn hibban at-tamimi al-majri yake ga ibn khuzaimah shi ibn hibban al-majri ne ga ibn khuzaimah wanda ya rasu shekarar hijira tana 354